Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a VOA Africa mita 102.5 zangon FM ko kuma tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Duniya da kuma Dalol muryar Arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Mahmud Lalo daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, muna da rahoto daga jamhuriyar Niger kan batun tauye rayuwar 'ya'ya mata ta wajen yi musu auren dole ko kuma aurar da su kafin su isa aure. Sai kuma rahoto kan ziyarar aiki da Daraktan Hukumar Lafiya mai kula da harkokin Afirka ta fara yau a Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin a wannan shirin, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugabannin da ke hamayya da juna a Sudan ta Kudu sun yi kira ga dakarunsu da su dakata da faɗanda suke yi, wanda yake barazana ga shirin zaman lafiya da aka cimma da kuma gwamnatin haɗakar da aka kafa a ƙasar. Yayin wani jawabi da ya yi a wani gidan rediyo a yau Litinin, mataimakin shugaban ƙasar kuma shugaban 'yan tawaye Riek Machar ya nemi dakarunsa da su mutunta shirin tsagaita wutar da shugaba Salva Kiir ya kira a mutunta. Ina kira ga dukkanin dakarun da suke wannan faɗan kare kansu da su mutunta shirin tsagaita wutar su kuma tsaya inda suke, inji Machar a hirarsa da gidan iRadio mai zaman kansa. Wannan kira da Machar ɗin ya yi na a tsagaita wutar ya fara aiki ne da misalin ƙarfe 6 na yammacin yau agogon Juba. Kiran har ila yau ya nemi komandoji da su daƙile hare-haren dakarunsu tare da kare fararen hula da dukiyoyinsu, sannan su kare ƙananan al'ummomin da ake kaiwa hare-hare. Daga baya dai gwamnati ta umarci dakarun ƙasar da su koma barakin soji cikin gaggawa. Shirin gina matatan mai da mutumin da ya fi kowa arziki a nahiyar Afirka ke yi na ci gaba da bunƙasa a wajen birnin Lagos da ya zamanto cibiyar kasuwancin Najeriya. Hamshakin mai kuɗi, wato Aliko Dangote, yana gina matatan ne da za ta iya samar da gangar mai 650,000 a kowace rana, wanda kuma za a iya cire sauran dangogin mai kamar su kananzir da gas, wanda hakan ake tunanin zai iya gamsar da buƙatar man 'yan ƙasar na kowace rana. Ana kuma tunanin idan aka kammala matatar man, hakan zai kawo ƙarshen dogaro da ƙasa ke yi da man da ake shigowa da shi da ƙasashen waje. Ƙarancin mai da aka yi a fama da shi a farkon shekarar na mako guda na daga cikin dalilan da ya sa wasu masana a fannin tattalin arziki suke ganin cewa tattalin arzikin ƙasar na gab da shiga wani mawuyacin hali. A dunkule, wannan aiki zai kasance shi ne makomin Najeriya, inji Dangote, wanda ƙarfin arzikinsa mai yawan sama da dala biliyan 14 ya samo asali daga cinikin garin fulawa da siminti da sukari da sauransu, yayin wata wato ganawa da 'yan jarida a lokacin da ya ziyarci wajen da ake aikin gina matatar man. Najeriya dai na da matatun mai hudu, sai dai ba sa aiki yadda ya kamata, lamarin da ya sa ƙasar ta dogara kacokan da man da ake shigowa da shi daga ƙasashen waje. An waye gari a Amurka cikin wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashe-tashen hankula na tsawon mako guda a lokacin da wasu 'yan sanda biyu suka harbe wasu baƙaƙen fata har lahira a jihohin Louisiana da Minnesota, sannan wani harbe wasu 'yan sanda biyar su ma har lahira a birnin Dallas da ke jihar Texas a wajen wata zanga-zangar lumana da jama'a da ke adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata suka gudanar. 'Yan sanda a Dallas ɗin sun ce wani ɗan bindiga mai suna Mika Xavier Johnson ya kitsa kai wasu munanan hare-hare da za su tada hankalin birnin. Shugaban 'yan sandan birnin David Brown ya ce sun samu tabbacin cewa mutumin da ake zargi yana da wani shiri na kai hare-hare akan jami'an tsaro, wanda hakan ya nuna cewa ramukan gayya ne akan 'yan sanda da ake zargi suna musgunawa baƙaƙen fata. 'Yan sanda dai sun yi nasarar daƙile shirin Johnson ta hanyar yin amfani da wani bam da mutum-mutumin ya dasa a ɗakin ajiye motoci da Johnson ya fake. Shugaban 'yan sandan ya gaya wa gidan talabijin na CNN cewa ɗaukan wannan mataki na dasa bam ta hanyar amfani da mutum-mutumin ya zama dole domin a ceci rayukan jama'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe wata kafar tattaunawa ta ƙarshe da ƙasar Amurka a matsayin martani ga matakan da hukumomin Washington suka ɗauka na ƙaƙaba takunkumi akan shugabanta Kim Jong-un, wanda ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama. A yau Litinin hukumar Pyongyang sun gaya wa Amurka cewa ƙasar za ta yanke duk wata hudar diplomasiya da hukumar Washington da ke gudana ta ofishinta da ke headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. A makon da ya gabata, Amurka ta kakaba takunkumi akan shugaba Kim da wasu jami'an Koriya ta Arewan, baya ga wasu jirin takunkumi da aka saka wa ƙasar a baya saboda shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Da safiyar yau Litinin kuma Koriya ta Arewar ta yi barazanar ɗaukan wani mataki akan Amurka da hukumomin Seoul, bayan da suka ayyana shirinsu na tura makaman kariya daga makamai masu linzami zuwa Koriya ta Kudu. A ƙarshe, Amurka za ta tura ƙarin dakarunta 550 zuwa Iraki domin su taimaka wajen ƙwato birnin Mosul daga hannun mayakan IS. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana hakan ne a yau Litinin yayin wata ziyara da ya kai birnin Bagdaza domin tattaunawa kan mataki na gaba da za a ɗauka tsakanin shugabannin ƙasar ta Iraki da kwamandan dakarun Amurka. A kwanan da dakarun Iraki suka karɓe ikon wani sansanin filin tashin jiragen sama da ke kusa da Mosul, wanda hakan ya kawo kammala zangon tsare-tsare guda goma da aka shata domin yin galaba akan 'yan mayakan ISIS, kamar yadda wani babban jami'in tsaron Amurka ya faɗa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu faro takwan daga Jamhuriyar Niger, inda wakilin Musulmu Muni Bama ya haɗa mana rahoto kan batun kare haƙƙoƙin yara mata ƙasa da shekaru 19, yayin da duniya ta maida hankali kan batun yawan al'umma.
Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ma ƙungiyoyin cikin gida ke bayyanawa a matsayin waɗanda dalilan al'adu da na addini ke haifar da rashin bayar da sukuni ga 'ya'ya mata. Misali kuma bayan da ake fama da shi a game da batun ilimin zamani ga 'ya'ya mata, saboda yadda a wasu yankuna iyaye suka fi ganewa aurar da 'ya'yansu tun suna da ƙarancin shekaru. Hajiya Fatima Madam Kako ita ce shugabar ƙawancen ƙungiyoyin mata na Kongafen.
E, ka san yau a ƙasar Niger abin da ya sa duk koyin wanda muke yi sai ana rabata shi da haraka addini, shi ne ke ƙara kawo muna miskila biskan koyinmu. An ruke muku ko da muke biskan fannin ma'aikatan ne muka ce mace na nan wurinta na tsare gida, tana nan wurinta na biyayya, na biyayya hakin aure. Kenan yau mun kai inda mace ya kamata a girkar da ita, tunda mace na da ilimi matuƙa na ta samu wurare kamar namiji. Na kusanta muka akwai institution ƙungiyoyin rifiyan suna ba da shari'a, kuma mukan kamun a sunan feminine partner ɗinmu technique feminine sai su ma suna tallafa mana biskan kayan aiki da muke kai mata a ƙauye. Abin ne matuƙa yau sai an samu abin da ake cewa volunteer politics, sai gwamnati ta yi tsayin daka ta sama mata hannu in ana son matan Niger su bunƙasa.
Matsalar yoyon fitsari na daga cikin matsalolin da matan da aka aurar da su lokacin da suke da ƙarancin shekaru ke huskanta, sai kuma uwa uba jahilcin da kan hana su zuwa asibiti domin ganin likitoci, kamar yadda Madam Salamatu Traore shugabar cibiyar Dimol mai kula da matan da ke fama da yoyon fitsari ta bayyana min.
Inda arman gaugawa an kula ma iya mace ba ta samun fitsila, wa'ansu shekara 12 shekara 13 aka samu ta je gidan likita da gaugawa ta yi awo, aka dibi tsawonta tunda kamar mu a kwatance metar guda da rabi, in macen ba ta kai hakanan ba shekarunta ba su kai ba, in ba ta tahi abin ga awo ba ta tahi aihuwa ba, mu a ganinmu dole ta samu fistula.
Talaucin da mata ke fama da shi a sakamakon rashin samun wata madogarar kirki daga hukumomi ko ƙungiyoyi masu zaman kansu ko mazajensu, shi ma wani babban kalubale ne da ke tilastawa wasu matan jefa kansu da 'ya'yansu cikin tashin hankali, in ji Madam Mori Amina, shugabar ƙungiyar matan Afirka masu sana'o'in hannu Ruwafa.
Babban magani ya zamanto an samu abin da za a yi, in an ɗauka kamar mu minister mai kula da haraka ta iya mata, gwamnati ta bata hannu ta sa mata muwayen wanda zai sa ta yi aikinta yadda ya kamata. A yi hudarwa matan nan da ba su da aiki, a koya musu sana'o'i, a koya musu aiki. Wallahi duk talauci ne, duk talauci ne ya kawo wanga abu.
Albarkacin ranar al'umma ta bana, ministar al'ummar jamhuriyar Nijar Madam Kaffa Rakiyatu Christelle Jaku ta bayyana cewa
littafin A cikin tsarin samar da inganta rayuwar al'umma tare da ƙayyade matakan bunƙasuwar yawan jama'a da ake fatan cimmawa kafin nan da shekarar 2050. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar za ta ci gaba da kashewa fannin ilimin 'ya'ya mata da fannin lafiyar yara da iyayensu kuɗaɗe masu tarin yawa domin tabbatar da hanyoyin da za su ba mata damar samun na kansu. Gwamnatin ta buƙaci haɗin kan malaman addini da sarakunan gargajiya da dukkan wasu masu bakin faɗa aji domin cimma nasara a ayyukan inganta rayuwar mata a ƙasar Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirinmu na yau, Najeriya ta zabo sunaye uku da suka hada da dan Najeriya ɗaya da Turawa guda biyu da za ta zabi ɗayansu ya zama sabon kocin na Super Eagles. Sannan ƙasar Portugal ta taka babbar rawa a karanta da Faransa.
Ƙasar ta Portugal kuma ta kafa sabon tarihi na ƙasar farko da ta buga wasanni har uku da suka kai a ƙarin lokaci a cikin gasa ɗaya a nahiyar Turai.
Mutanen Nijar kuma sun ce sun gane munakisar da aka so a shirya a ƙwallon ƙafa da ta shafi Ronaldo.
Shikan shi Cristiano da aka kufe shi aka buge mai ƙafa, in ka lura ka gani da gangan ne aka yi wannan bugun. Kuma kusan da mutum tun wurin antrenman din kasan waran shi an kulla cewa da farko ku buge wannan Cristiano din. Sun buge shi amma duk da haka ka ga da wasa ya kasance.
Mu da Arab ba mu san Cristiano gaskiya ma jiraɗi ba da sun ga cikin kufin ga dan ban so na so farata cin ku.
A fagen ƙwallon table ta tennis kuma.
And the Wimbledon champion of 2016, Serena Williams.
Jama'a barkamu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji daɗi da kuka samu jin sa. To bari mu fara a Najeriya, inda hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar ta ce ta zaɓi sunaye da yawa daga wato sunaye uku kai daga cikin sunaye fiye da 20, inda daga cikin ukun za ta zaɓi mutum ɗaya ta ba shi aikin kocin Super Eagles. Kuma watakila nan da mako ɗaya za mu san kowa ya wannan sabon koci ɗin. Wanda ta zaɓo uku ɗin sun haɗa da wani batulin ƙasar Belgium da ake kira Thomson Faye, wanda tsohon kocin ƙasar Ethiopia ne, da kocin wucin gadi na yanzu ɗan Najeriya Salisu Yusuf, da kuma wani Bafaranshi Paul Le Guen wanda ya taɓa yin koci a ƙasar Faransa. Su ne ta takaita daga cikin waɗannan sunaye 20 da ta ce za ta zauna ta yi wa intabiyu ta zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin kocin wato sabo na ƙasar ɗin. Ko bayansu akwai mutane da yawa da suka nuna sha'awar wannan muƙami na zama kocin Najeriya ɗin, da suka haɗa da Giovanni Solinas da He Antoine da Mark Wote da Yusuf Ernesto Polo da Dorian Marin da Mino Dragesic da Perry Hansen da Adebayo Latif Kola su Silvanus Okopala da Peter Eje da Ricket Haber da dai sauransu duk sun nuna sha'awarsu. To daga cikin wannan ukun da aka zaɗo, wato shi wannan bature na ƙasar Belgium shi Saint Faye ɗin ɗan shekaru 43 ne da ya taɓa zama kocin ƙasashe da dama da suka haɗa da Namibia da Zimbabwe da Ethiopia da Yemen da Malawi da Togo. Shi kuma Yusuf wanda muka ce shi ne kocin wucin gadi a yanzu a Najeriya ɗin ya taɓa zama kocin El Kanemi a Maiduguri, kuma bayan haka ya yi koci na Kano Pilas da kuma Yemba Football Club. To kuma ya taɓa zama mataimaki ga tsofaffin kocin na Najeriya su Samson Siasia da kuma Murigai Stephen Keshi. Sannan batuli na ƙarshe Le Guen ɗan shekaru 52 ne shi wannan Bafaranshi ɗin, kuma ya yi aiki a can Faransa ɗin. Sannan inda ya kocin manyan club-club irinsu Rain da Lyon da PSG a can Faransa, sannan kuma ya yi a ƙasar Scotland inda ya jagorancin Glasgow Rangers. To kuma shi ne ya ɗauki wato ya kai Indomitable Lions na Cameroon zuwa gasar cin kofin duniya na shekarar 2010. To shugaban kwamitin fasahu na ita hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ɗin wato Chris Green ya ce in Allah ya kai mu rana wata yau wato ran 18 ga wannan watan na Yuli da muke ciki, za su zauna su yi interview ko kuma tattauna da su wannan kocinan guda uku da aka zabo. Kuma ya ce ba za su ɓata lokaci ba, nan take za su faɗi wanda ya nasara a ce shi ne sabon koci. To har yanzu mutanen kasar Portugal wasu su kila tun jiya basu yi bacci ba, har yanzu suna nan suna cikin murna saboda gagarumin nasarar da suka samu akan mai masauki Faransa a gasar cin kofin kalubalen kan kasashen Turai na Euro na wannan shekara da aka kammala jiya Lahadi.
Kasar ta Portugal dai ta sami daidaita al'amura bayan ficewar shahararren dan wasanta kuma captain Cristiano Ronaldo, inda ta matsakaimi ta kuma sami galaba akan kasar Faransa da ke karbar bakuncin gasar ta cin kofin nahiyar Turai a wasan karshe a jiya Lahadi. Tun a minti na 25 da soma wasan ne dai aka fice da Ronaldo daga filin wasan akan makara sakamakon raunin da ya samu a gwiwar kafarsa. Bayan kai hare-hare daga bangarorin biyu dai wasan ya karkare a kunnan doki ba wanda ya sami zura kwallo, lamarin da ya sa aka shiga karin lokaci inda a minti na 109 Eda ya cilla kwallo daga tazarar yadi 25 zuwa cikin raga, lamarin da ya baiwa kasar sa ta Portugal nasara.
Eda wriggles free of Kashelnik. And their shot! Super strike!
Wannan dai wata gagarumar nasara ce ga Ronaldo, wanda ya sami nasarori a club amma kuma bai taba samu ba da kasar sa. A can baya dai ya lashe kofin zakarun Turai da kungiyoyin Manchester United da Real Madrid, to amma kuma kasar sa ta sha kashi a matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya a shekara ta 2006 da matakin quarter final na gasar cin kofin nahiyar Turai a shekara ta 2008 da kuma matakin kusa da na karshe na gasar a shekara ta 2012. To sai dai duk da yake an fitar da Ronaldo yana zubar da kwalla a wasan, manazarta na ganin tamkar yana a cikin wasan domin ko ya bada gagarumar gudunmawa ta bangaren shawarwari da dabarun samun nasarar wasan fiye ma da mai horar da ƴan wasan kasar Fernando Santos, inda daga bisani kuma a matsayinsa na captain shine ya daga kofin na nahiyar Turai na wannan shekara.
First time European champions, kings of Europe are Portugal.
Kasar ta Portugal kuma ta kafa sabon tarihi na kasar farko da ta buga wasanni har uku da suka kai a karin lokaci a cikin gasa ɗaya a nahiyar Turai. A bangare ɗaya kuma kasar Faransa da ke karɓar bakuncin gasar ta kasa a ƙoƙarin da ta yi na yin amfani da damar rashin Ronaldo a filin da kuma ɗimbin 'yan kasar da suka cika makekin filin wasan na Stade de France, bayan duk namijin ƙoƙari da kuma ƙwazon da suka nuna tun soma gasar, ciki ko har da yin wajarar da zakarun duniya wato kasar Jamus a wasan kusa da na ƙarshe. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaishe ka Murtala, yanzu Murtalan zai dawo da labarin ƙwallon tebur ta tennis. Shin abin mamaki ne a ce jamhuriyar Niger wacce Faransa ta yi mulkin mallaka ba ta goyi bayan Faransa ɗin ba, Portugal ta goya baya a wannan ƙwallon ta jiya?
Irin yadda wani gidan kallo ya barke da kowar jama'a lokacin da ɗan wasan ƙasar Portugal Eder ya jefa kwallo a ragar Faransa a karawar ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar Turai da aka gudanar a Faransa, abinda ya ba ƙungiyar Portugal damar samun wannan kofi a karon farko a tarihin wannan gasa. Magoya bayan ƙasar Portugal sun matuƙar nuna farin ciki da samun wannan nasara, kasancewar sun lallasa Faransa a gida gaban gomman dubban magoya bayanta da suka halarci filin kwallo na Stade de France. Sannan nasara ta biyu in ji su, hakan ya kwari ne duk da yake Cristiano Ronaldo na kan banci a sakamakon raunin da ya ji tun a farkon wasa. Nuhu Isaka na daga cikin magoya bayan kungiyar kasar Portugal.
A wannan kwallon da aka yi na yau, kowa ya riga ya sanya da wasa ya kasance tun farko. Shi kan shi Cristiano da aka kube shi aka buge mai kama, in ka duba ka gani da gangan ne aka yi wannan bugun. Kuma kusan zamu ci a tun wurin antrenament ta kan horan shi an kulla cewa da farko ku buge wannan Cristiano kin. Sun buge shi amma duk da haka ka ga da wasa ya kasance. Muna murna sosai da Allah ya sa ɗan kwallon mu na kasar Portugal suka bamu wato wannan kofi na kasar kasashen Turai. Muna murna kuma Allah ya bamu nasa a gaba. Mun gode.
Malam Umaru Rigo, wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafar kasar Faransa, ya dora laifin wannan al'amari a wuyan coachin su Didier Deschamps.
Coach din mu shine bai balo ba, saboda akwai ƴan balo a ƙasa wanda ka gane su sun je balan, amma sai aka ki doro su aka rike wanda suka yi balo suka gashi
kamar suwa suwa yake.
Kaga akwai Martial, akwai Ngolo Kanté, kai suna dan yawa wanda idan inda su suka fara balan da balan ta hi sauyin balan ya rawo balan ta hi kyau a haka, to sai aka doro wanda suka yi balo da alman suka gaji kuma din rabin su ne aka yi ta dorowa. Ai kaga idan ka diba cikin balan babu wanda ya balo kamar su soko,
Duk da nasarar da suka samu a wannan gasa, magoya bayan Portugal sun yi korafi akan maganar alƙalanci.
Amma mutane an kallo duk wannan wasan da aka yi tsakanin ƙasar Faransa, duk wannan ƙasar Faransa ta gama ta da ita wannan zan a iya gano cewa alƙali da taka rawa a zo gani kusan dan ba ita wannan ƙasar Faransa wani goyen baya na musamman. A yanzu haka yau din nan wannan wasan an nuna irin haka. Kuma duk da haka kin kasan shi abinda Allah ya gaya tsara. Abinda Allah ya gaya tsara ba alƙali ba ko ba musarar za a ci ta shiga gaban wani to banza ne. A ƙarshe dai mun ci wannan kwallo kuma mun gode Portugal wallahi sai ritaya.
Sai dai magoya bayan Faransa na ganin abin ba haka yake ba.
Bai kamata ba a ce sun yi kuka sun yi ce wai wani amma alƙali wani menene a'a. To ai da amma dole ne in ana balo wanda yake balo da ƙarfi da wanda bai balo da ƙarfi ai za a ga wanda yake balo da ƙarfi kamar shi yake su ɗan ƙasar waran shi ƙasar su ce sai sun nuna a gaban su ake a garin su ake balo kenan dole ne su kama jikin su dole ne su taɓa mutum ya waɗe kuma arbitrin yake busa sai a ga kamar wai ya yi sare ne ai babu sare a cikin balanda yau da aka sa bi aka sa cisa yau in aka ce ya yi orji ba ba sai a huɗu bayan bin za su ba.
Wani abin lura shi ne a akasarin gidajen kallo da ke birnin Yamai a fili ake gane cewa ra'ayin masu sha'awar kwallo ya fi karkata ga goyon bayan ƙasar Portugal duk da cewa Faransa ce ta yi wa jamhuriyar Nijar mulkin mallaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A birnin kwanne ma a jamhuriyar Nijar ma'abuta wasannin kwallon kafa sun yi furici dangancewar nasarar da Portugal ta samu a ranar jiya a wasa na ƙarshe na kofin ƙalubalanka na ƙasashen nahiyar Turai inda Portugal din ta yi makasar Faransa wargijiyar jamhuriyar Nijar ci ɗaya mai ban haushi. Bari mu soma da Abdullahi Yama.
Sai fure jiya mun gani final an yi France contre Portugal kuma insha Allah mun ga balo mai kyau kuma muna iya cewa abu ne wanda yayi sase juye sur ND muna iya cewa ki France ta yi balo France ta yi Portugal balo ni da inda na gani sun yi rate beaucoup d'occasion Allah ne dai ba sa'a kuma kaga inda le fort inde ki ele fatal a la dernière minute wajen karewa in Portugal suka sabi amma dai an dai balo dai da aka yi mu ni dai abu sara'ina France ya kamata ta ci wannan kofin.
Mansur, wannan kungiyar ta ƙasa Faransa kana ganin yalla a nan gaba tana ta kai labari a wasanni na gaba?
Gaskiya kan a halin yanzu gaskiya ekipin ta Faransa gaskiya a halin yanzu cikin ekipin gara duniya babu kamar ekipin mai jar kamar France. Ekipin da France akwai jar dama wallahi na kware ku wallahi laji mu da arawa ba mu san Cristiano gaskiya ma ji daɗi ba da son ga ci kupe ga dan ban so na so Faransa cin kup.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Tawa gaida Sule da kuma Haruna daga jamhuriyar Niger. To bari mu kammala da gasar kwallon table ta tennis ta duniya ta Wimbledon inda namiji daga Ingila da mace daga Amurka suka lashe wannan gasar.
Dan kasar Birtaniya Andy Murray shine ya lashe gasar tennis ta duniya ta Wimbledon ta bana a kasar Ingila. Murray ya sami nasarar ne bayan da wasan karshe ta gasar a jiya Lahadi ya doke Milos Raonic dan kasar Canada da turmi uku a jere.
His improvement has been a delight to watch, but it's Murray's time in the sunshine of center court once again.
Wannan ne karo na biyu da Murray yake lashe gasar ta Wimbledon wacce ya taba lashewa a shekara ta 2013. Ya kuma kafa tarihin kasancewa dan kasar Birtaniya na farko da ya lashe gasar fiye da sau daya tun daga Fred Perry a shekara ta 1935. Nasarar ta Murray ta kuma kawo ƙarshen tsawon shekaru 77 na kofi haram ga kasar ta Birtaniya a bangaren wasan tennis na maza na mutum ɗaya. Murray ɗan shekaru 29 da haihuwa yanzu haka shine matakin mutum na biyu a wasan tennis a duniya. Wannan ne kuma babbar gasar tennis ta duniya ta uku da ya nasara a kanta. A bangaren mata kuma ƴar kasar Amurka Serena Williams ce ta lashe gasar ta Wimbledon ta bana inda ta kare kambinta bayan da ta yi galaba a wasan karshe da Angelique Kerber ƴar kasar Jamus.
And the Wimbledon champion of 2016, Serena Williams.
wannan dai ramuwa ce Serena din ta yi domin ko su biyun ne suka fafata a wasan karshe ta Australian Open ta bana a watan Janairun da ya gabata inda Kerber ta doke ta ta kuma lashe gasar to amma ga Williams yar shekaru 34 wannan ne karo na 7 da take lashe gasar ta Wimbledon wanda ya bada jumlar manyan gasannin tennis na duniya har 22 da ta lashe lamarin da ya bata damar kafa tarihin daidaicewa da nasarorin da Steffi Graf ta taba samu a tarihi yanzu haka dai Serena Williams ita ce mace ta farko a fagen tennis a duniya Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Faga sheka Murtala mun gode to jama'a nan muka zo kashin shirin wasannin wato labaran wasannin wannan litinin ce wato litinin Allah ya kai mu muna godiya ga wakilan mu ne wanda suka aika mana rahotanni shi Murtala da Sule da kuma Haruna da madadin su Aliyu Muslimin Sakkwato ne a Washington
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gallazawar da gwamnatin Russia take yi ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na fararen hula tana ƙara ta'azzara. A karo na farko hukumomi sun kaddamar da binciken laifi akan wata ƴar rajin kare haƙƙin bil'adama Valentina Chirvatenko akan zargin ta gaza biyewa dokar nan da ake takaddama akai ta rajistar zama wakiliyar wata ƙasar waje. Wannan doka da aka kafa ta a shekarar 2012 ta buƙaci kungiyoyi masu zaman kansu da su yi rajista da ma'aikatar shari'an ƙasar a zaman wakilan ƙasar waje idan har suna gudanar da ayyuka da suka shafi siyasa kuma suna samun kuɗaɗe daga wata ƙasar waje. Ms. Chirvatenko wacce take shugabantar wata kungiyar kare haƙƙin mata mai suna Women of the Dawn Foundation for Civil Society Development ta amsa zargin da cewa kungiyar mu bata yi rajista da hukuma ba saboda bamu taba karban kuɗi kuma bamu da niyyar samo kuɗi daga ƙasashen waje kazalika bamu da niyyar shiga harkokin siyasa. Yar fafutukan ta ce masu bincike da 'yan sanda da wasu ma'aikatun tsaro sun bincike ofisoshin kungiyar ta kuma sun kwashe takardu a gurin. Ms. Chirvatenko za ta huskanci daurin shekaru biyu a gidan yari idan an same ta da take dokar rajistar wakilan kasashen waje ta kasar Rasha. Wannan dokar da ake yi mata fasara mai fadin gaske ta tilasta wa ɗaruruwan kungiyoyin kasar Rasha suna canza manufofinsu ko kuma suna rufe kungiyar. A cewar sabon rahoto kan take haƙƙin bil'adama na ma'aikatan harkokin wajen Amurka, babban abin fargaba da ke faruwa a ƙasar Rasha shine yanda gwamnatin ke kafa sabbin dokoki na musgunawa da kuma nuna wariya wurin aiki da tsofaffin dokokin ƙasar wanda ke yin barazana da raunana da gurfanarwa gaban doka da ɗauri da tsarewa da cin tara da kuma kashe ɗaiɗaikun mutane da kungiyoyi da suke gudanar da harkoki da ke zama sukan lamiri ga gwamnati. Bancin kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda dokar ke shafansu sun haɗa ne da kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu da masu wallafa a kan yanar gizo da mambobin jam'iyyar hamayya da kuma 'yan fafutuka. Amurka tana kira ga Rasha da ta warware dokoki da tsare-tsare masu addabar ayyukan kungiyoyin jama'a da kuma take haƙƙoƙin jama'a da walwalar jama'a kamar ta Valentina Chirvatenko. Shirin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugabannin da ke hamayya da juna a Sudan ta Kudu sun yi kira ga dakarunsu da su dakata da faɗan da suke yi wanda ke barazana ga shirin zaman lafiyar da aka cimma da kuma gwamnatin haɗaka da aka fa a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Yayin wani jawabi da ya yi a wani gidan rediyo a yau Litinin, mataimakin shugaban ƙasar kuma shugaban 'yan tawayen Riek Machar ya nemi dakarunsa da su mutunta shirin tsagaita wutar da shugaba Salva Kiir ya yi kira a mutunta. An waye gari a Amurka cikin wani sabon makon da aka koma bakin aiki bayan da aka yi fama da tashin hankula na tsawon mako guda a lokacin da wasu 'yan sanda biyu suka harbe wasu baƙaƙen fata har lahira a jihohin Louisiana da Minnesota, sannan wani ya harbe wasu 'yan sanda biyar su ma har lahira a birnin Dallas da ke jihar Texas. 'Yan sanda a Dallas sun ce wani ɗan bindiga mai suna Mika Xavier Johnson ya kitsa kai wasu munanan hare-hare da za su tada hankalin birnin. Ƙasar Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe wata kafar tattaunawa da ƙasar Amurka a matsayin martani ga matakan da aka ɗauka a kanta.
Jama'a masu saurare, nan za mu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapan Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook ko kuma Twitter. Kafin mai sallama, bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga Benjamin Pham da danginsa duka a Jos domin rasuwar mamarsu Ngumeri Pham. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malama Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.